Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani sarauniya fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Litinin 25 ga watan Afrilu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran.
Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta fara yin nazari kan wasu rahotannin zargin aikata manyan laifuka a kasar Burundi. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce nan da shekaru hudu masu zuwa wasu kasashen Afirka za su kawar da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria. Yunkurin hana mashakin mai kudin nan Donald Trump samun tikiti a yakin neman zaben shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican ya dauki wani sabon salo.
To kanun labaran kenan, za ku ji cewa sojojin Kamaru sun damke wasu daga cikin yan boko haram da yaki ya koro daga Najeriya.
Sun gudu daga wani hare-haren da an yi kasar Najeriya suka kai a cikin Najeriya kamar dai wato masu gudun yaki shine gwamnati kama su yanzu haka nan suna a tsare.
To yau kuma take ranar jaddada yaki da cutar zazzabin cizon sauro.
Ai kokari a daina barin abubuwan da ruwa zai taru a ciki.
Sannan jihar Oyo ta kudancin Najeriya ta hana bara, to amma mabarata sun ce idan bara bata dace ba shi ma hana barin kansa.
Bai dace ba shi ma. Ai gona annabi ce muke ciki. Imana amma kuma a gare shi ya dace.
Sannan kamar kowace ranar Litinin Yusuf Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Sannan akwai mu da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya ba da umarnin tura ƙarin dakaru 250 na musamman zuwa ƙasar Sham ko kuma Siriya domin ƙara tallafawa dakarun da ke samun nasara akan ƙungiyar IS. Obama ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da yake a birnin Hannover na ƙasar Jamus.
So given the success, I've approved the deployment of up to 250 additional US personnel in Syria including special forces to keep up this.
Ganin yadda al'amura ke faruwa na bada umarnin ƙara tura dakarun Amurka 250 zuwa Syria ciki hadda dakaru na musamman. Amma ba za su rika jagorantar yakin ba sai dai za su rika bada horo ga dakarun ƙasar ta Syria domin fatattakar mayakan ISIL. Sai dai yayin da yake wannan jawabi Obama bai gaza wajen yin kira ga kawayen Amurka da ke ture ba na ganin cewa su ma sun bada tasu gudunmawar.
So I've come here today to the heart of Europe to say that the United States and the entire world needs a strong and prosperous and democratic.
Na zo na tsakiyar nahiyar Turai domin na gaya muku cewa Amurka da sauran kasashen duniya na bukatar nahiyar Turai mai karfin gaske da haɗin kai wacce kuma ke da kwararren ginshikan demokradiyya.
Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta fara yin nazari kan wasu rahotannin zargin aikata laifukan kisa da azabtarwa da fadi sanadiyar rikicin siyasar kasar Burundi. Wata sanarwar da babbar mai shigar da kara a kotun ta ICC Fatu Bansuda ta fitar ta nuna cewa dukkanin waɗannan laifukan sun shiga hurumin laifukan da kotun za ta iya bincika. Bansuda ta ce saboda haka ta yanke shawarar kaddamar da nazarin farko akan kasar ta Burundi. Irin wannan nazari dai baya nufin an kaddamar da bincike bane. Sai dai sharar fage ce ta yin dubi ko ya cancanta kotun ta fara binciken. Yanzu haka kotun ta ICC ta ce za ta tunkari gwamnatin kasar ta Burundi domin tattaunawa kan wannan lamarin. Ya zuwa yanzu dai babu wani martanin da gwamnatin ta Burundi ta mayar dangane da matsayar da kotun ta ICC ta dauka. A watan Afrilun bara ne kasar ta Burundi ta tsunduma cikin rikicin siyasa bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya bayyana shirinsa na sake tsayawa takara a zaben shugabancin kasar wanda tuni ya lashe.
Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce nan da shekaru hudu masu zuwa wasu kasashen Afirka za su kawar da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria. Hukumar ta bayyana hakan ne a wani rahoto da ta fitar a yau Litinin yayin da ake bikin ranar yin dubi kan cutar a duk faɗin duniya. Wani shiri da aka tsara domin yaƙi da cutar a tsakanin shekarun 2016 zuwa 2030 wanda hukumar ta WHO ta amince da shi ya yi nuni da cewa kalla kasashe 10 ake sa ran za su kawar da cutar a duk fadin duniya nan da shekara ta 2020. Sai dai hukumar ta WHO ta yi kiyasin kasashe 20 ne ake sa ran, wato 21 ne ake sa ran za su kawar da cutar, wacce sauro ke haddasawa ciki hadda wasu kasashen Afirka su shida. Tun daga shekarar 2000 dai aka wato asarar rayukan da ake yi sanadiyar zazzabin cizon sauro ta ragu da kashi 60 cikin 100 a duk fadin duniya. Kasashen da ake sa ran za su kawo ƙarshen cutar a Afirka nan da shekara ta 2020 sun hada da Algeria, Botswana, Cape Verde, Comoros, Afirka ta Kudu da kuma Swaziland.
To karfa a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta yanke shawarar amincewa da wani matsayi na bayan fage a yunkurin sasanta rikicin Sudan ta Kudu da aka yi tsakanin gwamnatin kasar da 'yan tawaye bayan cikas da aka samu wajen kafa gwamnatin haɗaka a tsakanin bangarorin biyu. A ranar Asabar, gwamnatin Sudan ta Kudu ta ki amincewa wani jirgi ɗauke da shugaban 'yan tawaye Riek Machar ya sauka a Juba, babban birnin kasar, bayan da Machar ya buƙaci shiga birnin da yawan dakarun da makaman da ba sa cikin matsayar da aka cimma a baya, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Kirby ya ƙara da cewa lokaci ya yi da ɓangarorin biyu za su kawar da duk wata matsala da za ta hana kafa gwamnatin haɗakar, ta yadda shugaban 'yan tawaye Riek Machar zai shiga birnin na Juba. Ya ƙara da cewa har sai ɓangarorin biyu sun nuna shirinsu na sasantawa kafin gwamnatin Amurka ta taimaka wa Sudan ta Kudu ɗin wajen magance matsalolin tsaro da na tattalin arziki.
A ƙarshe, yunkurin hana mashaƙin mai kuɗin na Donald Trump samun tikiti a yaƙin neman zaɓen shugabancin Amurka a ƙarshen jam'iyyar Republican ya ɗauki wani sabon salo, yayin da abokan hamayyarsa suka fito ƙoro-ƙoro suna bayyana matakan da za su ɗauka a jihohi uku domin ganin ya rasa tikitin. Tun dai bayan da ya lashe zaben fitar da gwani a watan Fabrairu da aka yi a New Hampshire, Trump yake jagorantar sauran 'yan takara a yawan wakilai. Sai dai duk da waɗannan nasarori, Senator Ted Cruz na Texas da gwamnan Ohio John Kasich ba su janye ba, inda suke ci gaba da jaddada cewa muddin jam'iyyar Republican ta tsayar da Trump, lallai Hillary Clinton za ta doke shi cikin ruwan sanyi. A wani mataki da suka ɗauka, gangamin yaƙin neman zaben Kasich da na Cruz sun amince cewa Kasich zai janye a zaben fidda gwani na ranar 3 ga watan Mayu da za a yi a jihar Indiana domin Cruz ya samu ƙarin wakilai. Ita dai jihar ta Indiana tana da yawan wakilai ne guda 57.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Haka, bari mu fara yada zango daga ƙasar Kamaru, inda sojojin ƙasar suka fara ganowa tare da damƙe wasu daga cikin 'yan Boko Haram da wutar bindigar sojojin Najeriya ta fafare su. Awal Garba, gare ka.
Ofishin ministan tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru da ke babban birnin ƙasar Yaounde ya fitar da wani sanarwa cikin yammacin jiya 24 ga watan Afrilu 2016 cewar dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru sun samu nasarar camke waɗansu 'yan ta'addan Boko Haram su hudu bayan sun yi shigan bultu a ƙauyen Minewawo a yayin da suke ƙoƙarin kutsawa sansanin gudun hijira na wannan ƙauyen. Wannan sansanin 'yan gudun hijiran dai yana ɗauke da 'yan gudun hijira sama da 50,000, kuma ga dukkan bincike waɗannan 'yan ƙungiyar Boko Haram dai sun sulalo ne daga ƙasar tarayyar Najeriya a yayin da dakarun tsaron ƙasar suke kai mugayen hare-hare nan da can domin kawo waɗansu munanan farmaki a wannan sansani na 'yan gudun hijira wanda yake garin Minewawo. Na tambayi Alhaji Zakari, ɗan asalin garin Marwa ne kuma yana daga cikin 'yan ƙungiyar da suke sanya idanu a kan yaƙin da ƙasar ta jamhuriyar Kamaru take yi da ƙungiyar Boko Haram, ga abin da ya ce mini.
Aini dama mutum ɗaya ake nema, aini to shi na gano mutum hudu cewa ƴan Boko Haram ne sun gudu daga cikin wato wani yakin da wato wani hare-haren da an sai ni kasar Najeriya suka kai a cikin Najeriya su gudu kenan gudun kasar Kamaru a nan ne nawa ta wato kaman dai wato masu gudun yaki shi ne gwamnati kama su yanzu haka nan suna na tsare ana kan bincike kai ana ainihin kundo mun yi musu tambaya saboda su ba da karin bayani game da yanda suke yi wa mutanen Boko Haram.
Ko da makon da ya gabata ma sai da maharan Boko Haram sai suka yi sanadiyar mutuwan dakarun kasar Jamhuriyar Kamaru guda biyar a yayin da suka yi musu wani kwantan bauna a jihar Arewa mai nisa. Bugu da ƙari kuma ɗan asalin jihar arewacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ne su guna da wani gidauniya na tallafa wa gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru da yake take yi da Boko Haram a birnin Marwa bisa ga jagorancin mai martaba Lami Dangarwa kuma karamin minista a bangaren kiwon lafiya na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Alim Hayatu. Cikin jawabinsa da yake manema labarai yace mu duka sarakunan gargajiyan arewacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru da talakawan mu muna goyen bayan shugaba Biya wajen yaki da yake yi da maharan Boko Haram. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, kamar yadda kuka ji tun farko, yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada yaki da cutar zazzabin cizon sauro ko malaria. Don haka na tuntubi wani kwararre a wannan bangaren, wato Professor Balaraba Sani Garku na Jami'ar Sir Ahmadu Bello ta Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, wanda ya ce
ita wannan rana ce mai mahimmanci kwarai da gaske saboda ana zaburar da mutane saboda su dauki matakan kariya da kuma wataƙila kiyaye shi wannan ciwo na zazzabin cizon sauro, wanda ciwo ne da yake sanadiyyar mutuwan ƙananan yara har ma da manya a sassan duniya daban-daban. Kamar a shekarar da ta wuce, shekara ta 2015, an samu cases, wato matsaloli na zazzabin cizon sauro miliyan 214, kuma mutum 438 ne suka rasa rayukansu a dalilin wannan zazzabi na malaria. To wannan abu ne wato gagarumi wanda ina ganin wataƙila gwamnatoci ya kamata su tashi a yi.
Yawwa Professor, tunda ka yi maganar rawar da gwamnatoci za su taka, wataƙila shi kuma mujin Hausa zai so ya san irin rawar da shi kuma zai taka wajen yaƙar wannan cutar.
So abinda mutane za su yi kokari su yi shine duk inda wani ruwa yake taruwa ai kokari a daina barin abubuwan da ruwa zai taru a ciki, kamar misali tayoyi haka da mota, ɗan kofi haka, kwankwalati da sauransu. Saboda idan aka ce akwai ruwa a tare a guri ɗaya, to shi sauro sai hayayyafa a gurin ya zama cewa an samu zazzabin cizon sauron nan. To ina ganin mutane in suka haka, insha Allah aka tsaftace gurare, aka cire ciyayi, aka cire wataƙila ƴan abubuwan da suke tara ruwa, za a samu raguwa na wannan zazzabin cizon sauro insha Allah.
To Professor, idan aka lura cewa mutum ya kamu da wannan cutar, wani mataki za a ɗauka na taimaka mar kafin a kai shi asibiti?
Idan yaro yana zazzabi da su amai da wataƙila jiki ya yi zafi, ya kamata su iyaye mata misali a kokari a samu ruwan sanyi a yaro wanka, ko a dan mishi fifita haka da mafici, ko a jika tawul ana dandanna mishi a jikin jikin ya samu ya sanyi, saboda zafin jikin shi ne yake illa a yara. A idan ko bane sai a samu ko magani misali paracetamol, abin da zai saukar da zafin jiki, amma a je a samu likita wanda zai bincika, wataƙila a bada magani sai a samu sauƙi insha Allah.
To Professor, azu ka fara bayanin rawar da kake ganin ya kamata a ce gwamnatoci sun taka, sai na katse ka ko za ka ci gaba da bayani?
To su gwamnatoci wato ya kamata haƙƙinsu ne dole wayar da kan mutane akan tsaftace muhalli, a daina barin ruwa ya taru, na ɗaya kenan. Na biyu ya zamana cewa gwamnati su samar da wataƙila waɗannan abubuwan da ake gwaje-gwaje a gane malaria, tunda abu ne wanda cikin minti ɗaya za a iya gwada wa mutane a ce ga malaria. Sannan kuma haƙƙin gwamnati ne ya zamana maganin da aka tabbatar cewa yana aiki, kawo shi wataƙila a saukar da farashinsa, kowa iya sayansa in wataƙila buƙatar yin hakan ta samu. Ƙungiyoyin da suke rajin yaƙar cutar malaria, ni abin da zan ja hankalinsu shi ne ya zamana cewa ana yi tsakani da Allah ne, ba wai ana yi saboda a samu wani fa'ida ba, ba wai a ce za a yi wataƙila cika aljihu a yi gaba ba. To idan aka samu wannan, insha Allah za a shawo kan waɗannan matsaloli.
Zan ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu mai sama, Allah ya taimaka.
Lallai kam, kuma a gaida Professor Sani Garku na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da ya fashin baki game da cutar malaria. To bari mu kaɗa jihar Oyo ta kudancin Najeriya, inda gwamnatin jihar ta yi shelar shirin fara aiwatar da dokar hana barace-barace kan tituna, abinda bai yi ma mabarata daɗi ba. Hassan Umar Tambawal gari.
Gwamnatin jihar Oyo za ta hana bara akan tituna tare da kakkama almajirai, tana gabatar da su a gaban shari'a. Sakataren gwamnatin jihar Oyo Alhaji Sama'ila Aline, wanda ya wakilci gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi, ya furta hakan a wajen taron ƙungiyoyin musulmin kudu maso yammacin Najeriya da aka yi a birnin Ibadan don tattaunawa a game da harkokin addinin musulunci. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce irin dokokin harkokin da aka kafa a jihar Lagos za a kafa a nan jihar Oyo, inda za a hada hannu da wasu muhimman kungiyoyi don a hana bara tare da kakkama almajirai a gabatar da su a gaban alkalai. Ajimobi yace bara yana gurbata muhalli, sannan wasu na fakewa da bara suna aikata laifuffuka. Shiba, to ko menene almajirai da wasu jama'a za su ce a game da wannan mataki?
Gaskiya bai dace ba.
To saboda mi?
Saboda akwai wasu sun dogara gare shi, kuma gare shi za su ci su sha. Wani kuma yana da lalurar da zai je hada gida ya samu ya zauna da iyalin shi ya samu sana'ar da ya kama dan hidena wannan abu.
Ba ha ganin cewa akwai jahohi da ya suka hana bara kuma almajirai suna ayyuka da dama?
Eh, to gaskiya akwai su, amma yanzu ga in za su gaskiya su a ce sun ƙara tsagaita wannan abu dan sabida su ma waɗanda suke ciki su samu su bari.
To idan gwamnatin jihar Oyo ta ce za ta taimaka ma almajirai da wasu kuɗi a wata, ko kuma za ta kai ku wani wuri fa ta tsugunar da ku domin ta kula da ku, za ku yarda?
Za mu iya mu yarda.
A yanda yake so ya dace shi, amma a mu ne kuma dai mu ba mu dace ba.
Bai dace a wurin ku ba saboda mi?
Saboda abinci ne muke nema.
Kuna ganin idan kuka tsaya a ƙasar ku
an maka ya zamne? Malama zai ba mu yau? Eh, ba zai ba mu. To bai dace ba shi ma. Ai gona Annabi ce muke ciki. Imana, amma kuma a gare shi ya dace abin da nake ga maka. Amma a mu ai bai dace ba. In ya ce a bari dole a bari. Ko a ƙasar mu ne barantana ba ta mu bace ba za mu wace muke.
To idan an hana bara anan wani mataki za ku dauka?
Oh, sai mu koma ƙasar mu kawai ta shan wahala.
Ba ku da abin a can ne?
Yo, ko muna da akwai dai malam inda ake samu ai shi ake zaburawa ko?
Sunana Kasimu Balogun. Bai daidai ba saboda ya kamata gwamnati ko a samu masu aiki ko kuma a samu masu wuri inda za su zauna ci gaba da neman baransu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida na Tambuwal, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da can garda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam toshi mara.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar. Muna fatar kun wuni lafiya. Allah ya sa haka, amin. Masu sauraro, shirin namu na yau ya ƙara zurfafa bincike ne akan buƙatar da ake da na kyautata dangantaka tsakanin iyaye da malamai, musamman a matakin firamare da sakandare. A wani bincike da wasu shahararrun masana fannin girma da halayyan yara da ake kira Child Behavioral Development a Turance suka gudanar, wanda ke nuni da cewar gudunmawar iyaye da malamai a lokacin da yara ke girma na da matuƙar mahimmanci ga irin fahimtar karatunsu. Tun daga matakin firamare sun jaddada buƙatar da ake da ta iyaye da malamai su samar da hanyar tuntuɓar juna dangane da abubuwa da suka shafi ‘ya’yansu, ko a makaranta ko a gida. Sakamakon binciken nasu ya bayyanar da cewar a duk lokacin da iyaye da malamai suka samar da dangantaka mai nagarta, za ta haifar da ɗa mai ido idan yaran sun girma. Don duba mahimmancin da hakan yake da, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ya haɗa muna wannan rahoton.
Kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
My name is Ummu Salma Salisu. I am in primary 5. The book English for Beginners has been designed and written primarily.
Ummu Salma Salisu kenan, ɗaliba 'yar aji 5 a guda daga cikin makarantun primary a nan jihar Kano. Abu ne sananne cewa iyaye na da muhimmiyar rawar takawa wajen ba da ilimi mai nagarta ga 'ya'yansu. Ɗaya daga cikin hanyoyin da uba zai taka rawar ilmantar da ɗansa kuwa ita ce ƙulla alaƙa mai kyau da malaman makaranta. Malam Muktar Iliyasu shi ne shugaban makarantar firamare ta unguwar Gano a yankin ƙaramar hukumar Taraunin jihar Kano.
A matsayinka na uba, ka zo ka kawo ɗanka tun ina shekara 7 makaranta. Ya kamata tun da har ka zo ka kawo shi aka ɗauke shi, to ba fa komawa baya za ka yi ba. so da yawa muna samun matsala wallahi mallan in wani uban ya kawo yaransa makaranta aka aji aka dauki shi a tsawon shekara 7 nan sai shi shekara 2 bai leko makaranta ba kullum muna ga iyaye idan ka zo da danka aka dauki shi makaranta cikin wata uku da dauka kamata ika leko makaranta kai a matsayinsa na uba ya ganka a filin makarantar nan ka zo open headmaster headmaster assalamu alaikum sunana mallam wani yau wata uku ko wata ɗaya da kawo ɗana makarantar nan an dauke shi ina aji da dan haka nazo ne naga irin ci gaban da ake samu naga kuma ajin da yake domin na riki gurin koda baka nan na iya zuwa in ga yaran nan headmaster a guje da murnarsa zaka ga budo yace zo mu je ajin kuma akwai wata hikima wallahi mallam ina mai tabbatar maka idan yaron nan aka ce ya ga ubansa a makarantar nan wallahi har wani digi zaka ga ina sai ka ji ya ce kaga baba na can yabo sai ka ga yara suna ta kallon uban he iji dadi a rannan sai ka ga a makaranta ajin ba mai karsa hika maza amma mu iyaye he mu je mu zauna
kudin ya kuke ji kuma
aini baci ran da nake in naga ban ga iyaye a makaranta sun zo ba ni dai a matsayina shugaban makaranta wallahi ba na jin dadi amma a yayin da naga mutun ya to tinka isan laman nan yace uba ne yazo iga dansa wallahi baka ga inda nake saurun dawo mal littafin visitors book an ce nagode mallam awai na kake wace unguwa kake wani ajin danka yake ka ji ya fada in ce yin fita in ce to zo mu je ajin wani zo kaga babanka yazo sai kaga ya taso a guji yazo ya ina rawar jiki wallahi yaron duk sai kaga yan ajin suna ta kallo in yaro baban su bai zo ba yake ga yayi salo yake ya ce yaron ci babana ne izo wallahi babana ne izo iga irin kokari na
kenan fahimtar makara
ai matuka da gaske idan kana son dan ka mai rika cin jarrabawa in dai ka matsayin ka na uba kana son dan ka rika cin jarrabawa to ina mai tabbatar maka ka rika kai ziyara makarantar da kai dan ka
to ko iyaye na sauke wannan nauyi da yara taya a wuyan su kuwa
ni sunana Abdulmajid Rabiu ina da yara a primary har guda uku akwai mace akwai maza guda biyu kafin su je ina son a tura su akan lokaci kuma an sun je sun dawo na kan bibiyi littattafan su in ga me aka nuna musu kuma na gani sannan in ta kama in sanar da su cewar su sake biya min littafin inji in naji mutum ya dan samu akasi in dan tashe shi duk da nazo nake bubuncikan littattafan na kuma dawo kan jaraba da suka zana ta kwanan nan naga yaro na ya samu nasara aika mutum ta samu nasara to sai naji dadi a raina
ni sunana Ahmed Usman Tofa amma dai sunan da aka fi kira na da shi shine Ahmadu Likwado ina da yaro a makarantar primary school da ke nan Tofa kowanne lokaci idan aka ce ga takarda ta zo malami ne ya ba ɗaliban sai kawo min wallahi dukkan irin uzurin da nake da shi nakan yi kokari in ga na takaita naje na gabatar da wancan haƙƙin da Allah ya dora mu akwai mutumin da zaka iya cewa idan ka umarce shi abu zaka ga yana da shin ma wani kuma ya ka same da sakaki bayan da aka iya a wasu sassan mukan iya riska wani labarin zai zo kaji wani idan ya fada maka karima ba zai ci saboda su farko abu ne sai ya kallo hukumomi dai na wayannan guri kamar su ne ba su yi kokarin ya za su yi su mutunta wayannan malamai da suke kula da yayayen wayannan al'umma na wannan karkara ba
masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da jagorar shirin Julilezos Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Assalam
amma da mata don mu zan miƙe
to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku ku masu saurare
Sakonmu na fari ya fito daga Ibrahim Musa Kirfi jahar Bauchin Najeriya wanda ke cewa muna yabawa gwamnatin tarayya bisa kokarinta na mayar da 'yan gudun hijira da suka rasa gidajensu ya kamata kungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni su yi taimako domin mayar da su gidajensu Ubangiji Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen ƙarancin man fetur da kunshin rayuwa a Najeriya da sauran ƙasashe amin sako daga Sani mai langilangi da mallam Angu malamin makaranta ya wuri Assalamu alaikum viewers Hausa hakika mu 'yan Najeriya mun ji daɗin rahoton da gwamnatin Najeriya ta fidda na cewa farashin abinci zai sauko a Najeriya kuma sai mu ce Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu sako daga Bala Muhammad Dambam da Prince Yawo Adam Bulka cewa da Ahmadu manaja Bauchi sai kuma sakon Yusuf Muhammad Gagarawa karamar hukumar gagarawan jihar Jigawan Najeriya wanda ke cewa maganar da wani dan majalisar tarayyar Najeriya yayi na cewa wannan satin zancen gyaran kasafin kudin Najeriya na shekarar 2016 zai kawo ƙarshe mu da al'umman Najeriya addu'ar mu anan ita ce Allah ya sa hakan ya tabbata amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Yau ce ranar yaki da cizon sauro ta duniya, da haka ina kira ga shugabannin mu na Najeriya da su ƙara himma wajen yaki da malaria don kare lafiyar al'ummar su da rayukan su. Sako daga Badamasi Ali Rijiyar Lemo Kano. Sai kuma sakon Alhaji Ali Kiraji Gashuwa wanda ke cewa matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin dauka akan tsagirin Niger Delta mai arzikin man fetur babban abin yabawa ne ainihin. Muna fatan gwamnatin tarayya za ta ci gaba da mai da hankali sosai ga masu kawo cikas ga rarraba mai a dukkan kasar mu Najeriya ta yadda mai zai wadaci dukkan jama'ar kasa. Sai kuma sakon Comrade Nura Bello Daraja Kasad Gusau dan kishin kasa wanda ke cewa hakika muna Allah wadai da matakin in majalisar tarayya na sauwa kawunan su motoci kira Peugeot 508 akan kudi naira miliyan 10 kowace daya. Abin takeicin shine dan majalisun basila akari da cewa talakawan kasar na fama da matsanancin halin rayuwa ba. Da ƙarshe sai sakon Isa Mai Kati Gashuwa wanda ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama na yi kira ga al'ummar jihar Taraba masu fadan kabilanci da ku yi wa Allah da ma'aiki ku hakura da karkashe junanku domin kuwa hakan ba inda zai kai ku sai ku mawaya.
To kuna fitare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To Allah shi kiyaye. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To a yau Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya ba da umarnin tura ƙarin dakaru 250 na musamman zuwa ƙasar Sham ko kuma Syria domin ƙara tallafawa dakarun da ke samun nasara akan kungiyar ISIS. Obama ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da yake a birnin Hannover na kasar Jamus, sai dai ya wato kira ga kasashen Turai da su ma su bada tasu gudunmawar. Kotu hukunta manyan laifuka ta ICC ta fara yin nazari kan wasu rahotannin zargin aikata laifukan kisa da azabtarwa da fyaɗe sanadiyar rikicin siyasar kasar Burundi. Wata sanarwa da babbar mai shigar da ƙara a kotun ta ICC Fatou Bensouda ta fitar ta nuna cewa dukkanin waɗannan laifuka sun shiga hurumin laifukan da kotun za ta iya bincika. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce nan da shekaru hudu masu zuwa wasu ƙasashen Afirka za su kawar da cutar zazzabin sauro ko kuma malaria. Hukumar ta bayyana hakan ne a wani rahoto da ta fitar a yau Litinin yayin da ake bikin ranar yin dubi kan cutar a duk faɗin duniya. Wani shiri da aka tsara domin yaƙi da cutar a tsakanin shekarun 2016 zuwa 2030 wanda hukumar ta WHO ta amince da shi ya nuni da cewa ƙalla ƙasashe 10 ake sa ran za su kawar da cutar a duk faɗin duniya nan da shekara ta 2020. Amurka ta yanke shawarar karɓar wani matsayi na bayan fage a yankurin sasanta rikicin Sudan ta Kudu da ake yi tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawaye bayan cikas da aka samu wajen kafa gwamnatin haɗaka a tsakanin ɓangarorin biyu.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimarau da Jamila Fage da tawaggar su za su gabatar. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tani gabatarwa da Julie Lesegration wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Mr. Greg, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma anjima.